jama'a assalamu alaikum yau ma mun da muku da batun fulanin nan da ƴan uwan suke hannun ƴan sanda kimanin shekaru biyu ba tare da court ta yanke musu hukunci ba fulanin da suka biya makudan kudade domin ganin an sako ƴan uwan su amma hakan ba ta samu ba idan ma sauraro na biye da shirin ofishin babban inspector general na ƴan sandan Najeriya ya bawa filin ciki da gaskiya wata wasiƙa mai dauke da sa hannun Alhaji Sale Bayare shugaban wata sabuwar kungiyar fulani ta gama Allah takardar da ke bayyana cewa mutanen da ake tsare da su sun aikata laifin saboda haka tana roƙon a yafe musu laifin a sake su amma kun da ya gabata muka ji ta bakin su ainihin fulanin da suke wannan korafi suka ce su ba san wanda ya rubuta takardar ba kuma babu wanda ya taɓa tuntubar su domin yin magana da yawun su Alhaji Sale Bayare da ke zama mutumin da ya rubuta takardar ya kira wannan fili na ciki da gaskiya yana mai neman shi ma a bashi dama ya faɗi nashi bangara suna Nasir Fili Hashim
ina tare da Alhaji Sale Bayare shugaban kungiyar Fulani ta gam Allah ta Najeriya baki daya Alhaji Sale me kake so ka faɗa ne akan shirin ciki da gaskiya da aka ambaci sunanka kan wasiƙar da ka aika wa ban sojojin ƴan sanda
wato abinda nake so in faɗi shine na ga kaman akwai ɗaruɗu kaɗan a cikin bayanan da aka yi da gaske ne waɗannan bayin Allah mutane biyu da Yusuf Bature da Shaibu Laute dukkansu ban san su ba su ma dai ba su sanni ba yanda suka faɗa kuma ba mu taɓa magana da su ba wanda na sani a ciki shine wansu wato da ake kira Adamu Laute Adamu Laute din nan shi ya kawo mu sunayen ƴan uwansu da aka kama su a cikin watan shida shekara ta 2016 wato a wani local government da ake kira Akwanya ta jihar Kogi akan ana zargin su cewa suna da hannu a cikin kashe waɗansu anyamirai da aka yi a wani ƙauye da ake kira Nimbo a jihar Enugu to saboda waɗannan sunayen mutane da ake rike da su kan nesa mutum biyar ne kuma na ji a cikin tambayar da kake kana nuna kaman ni na jera sunayen waɗannan da suke magana a rediyo a takardar da na rubuta ma Inspector General of Police ran 27 ga watan 11 ta shekara 2017 kuma ba haka ba ne.
Sale Bayare bari kafin ka ci gaba da ido na aka nuna min wannan takarda da ka sawa hannu kuma ka jera sunayen nasu. Sai da na takardar aka fito min da ita daga ofishin shi babban sojojin ƴan sanda na karanta da ido na kafin na yi waɗannan tambayoyin.
To abin da nake so da ka lura da takardar ainihin heading na takardar shi ne a plea to temper justice with mercy in the case of Alhaji Sale Laute number 1, number 2 Haruna Laute, number 3 Kiroma Musa, number 4 Muhammad Zurai and number 5 Sale Adamu. To ba kaga wanda kake magana da su a radio mutum biyu ne. Waɗannan da na kira da suke cikin takardana da nige da sunayen su mutum biyar ne. Su ake rike da su. To ina ganin inda ka samu dan
Sale Bayare abinda nake so ka gane ba wai waɗannan mutane waɗanda su ake rike da su ai ana neman a fito da su ne. Dan haka su ai ba taɓa yin ma magana da su ba amma waɗannan mutane mu a cikin shirin ciki da gaskiya da su muke yin magana kuma su suka kawo mana kuka cewa abi kazun su a wajen hukumar ƴan sanda.
To kamar yadda suka gaya maka ni aiki tuna cewa ni ban san su ba kuma gaskiya ne kuma dai ba su sani ba saboda haka wanda tunda kuma ban san su ba ba su sani ba ai kaga batun kawo sunayen su a cikin wani abun da zan rubuta bai taso ba wanda na sani a ciki kamar yadda na faɗa shine yayan su wanda ana kiran su Adamu Laute in kuma ka tambaye su za su gaya maka suna da wa mai suna Adamu Laute to wannan Adamu Laute din ya bani sunayen waɗannan mutane biyar din da ake rike da su kuma a takardar da na rubuta Inspector General of Police ina roƙon Inspector General of Police cewa tun da aka kama mutane na rufe da shekara biyu ba a mutu hukunci ba saboda ba shaidu a kan bisa sun aikata wannan laifi kuma ba a jihar da suka aikata wannan laifi ai ake zargin sun aikata wannan laifi ba a jihar ce aka kama su ba a jihar Kogi aka kama su tun da an kawo su Abuja a rike su wajen kusan shekara guda an sake kuma ai kai ki kozi har yanzu ana so a ci da ai mutu jeriya a can alkali ya ci yayi wasi da ke din dan sanda suka sake dawo da su Abuja sai kuma da suka rasa yanda za su yi da su suka dauke suka koma da su Enugu wanda kuma har yanzu da nake magana da kai wa'annan bayan Allah su biya su suna Enugu to cewa nake ga ma inspector general of police tunda abun ya zama haka ya kuma irin wani zalunci da suke gaji an mutu suna ce lawyoyi sun karbi kudin gurin su yan sanda sun karbi kudin gurin su har suna magana ma miliyan 50 ne ni abunda na nake ji suna fada to amma kuma saboda haka nake ce ma inspector general a tausaya tunda dai ba a samu yanda za a mutu hukunci ba to wannan rike shi da ake a cikin zargi kuma duk wanda ake zargi sa ya kamata a dauka cewa shi ba mai laifi ne bane sai randa wata kotu ta tabbatar da laifin sa nake cewa don Allah ko inspector general police ya ga abun da zai yi a sallami wa'annan mutane ko kuma idan ba za a sallame su ba a dawo da su Abuja
a salibari wannan kalma da kai amfani da ita akan takardar da ka rubuta ta neman a sallami mutanen nan kai amfani da kalmar turanci ta temper justice with mercy in kasan cikakken fassarar wannan kalmomi na turanci da kai amfani da su
na gani na fahimci abinda nake rubuta kware da gaske
to me fassarar wannan kalmomi a Hausance
wato a fassarar wannan kalmomi shine cewa wato duk wani mutane da Allah ya ba su wani matsayi wanda sun kai su ce a dubi wani abu da ido rahama ko kuma suna ga akwai rashin adalci to kaman alkali ko kuma duk wani wanda dai yana da hurumi na gabatar da wani a gaban hukuma musamman ma kotu wato akan iya yin amfani da tausayi a cikin tausayin nan na ganin cewa wata kila babu gaba babu ba cikin tausayin nan to sai a ce to ba wanda wannan abu ya shafa to a sassauta miki sai da aka tabbatar da laifin sa in ya aikata laifi.
Dalibari fassarar da rundunar yan sanda ta yi a bisa bincike na shine mutanen nan sun aikata laifin saboda haka kana roko ne kawai a yafe musu laifin da suka yi a ji tausayin su a sake su bayan sun aikata laifi. Su kuma yan uwan mutanen nan ina zuwa Dalibari su kuma yan uwan mutanen nan sun ce san ba laifin da suka aikata abinda suke so ba wai a sake su bane ma a kai su kotu a hukunta su yanzu na da idan kotu ta yanke hukunci idan suka yi laifi in ya kai ga koma mai ayi musu a je ayi musu amma ba wai suna roƙon wani bane cewa wai ya ji tausayi ko kada ya ji tausayi suna so ai amfani da doka da oda ne irin na Najeriya.
Wato ni inda ma nake magana cewa a tausaya din ayi abun nan din shine kamar yanda na ce maka ai a takardar na rubuta cewa a kawo su Abuja a musu hukunci amma a yanda aka bar su a can kasan anyamirai su ne kaɗai Fulani a gurin nan kusan kurkuku ma su ne kaɗai musulmi game yanda na samu labari.
Da ka kai wannan takarda wajen babban sufito wace amsa aka baka ko kuma ajiye takardar aka yi kawai shikenan sai ranar da aka fara jin tausayi kafin a saurari mutane.
To abinda ya faru dai Bala Ibrahim na san shi shekaru da yawa tunda ɗan jarida ne ni ma dai na ɗan taɓa aikin ɗan jaridan tare da shi saboda haka na san shi. Abin da ya faru lokacin da na ji ya fara wannan program ɗan da kike da gaskiya daga maganganun da yake na fahimci bai da cikakken bayanai na abin da ya faru game da waɗannan yara da ake riki da tutubiya to sai na nemi ki nake miki to ya kamata fa matsayin shi na abokina kuma ni kuma da nake aiki da su a wannan kungiya ta dan Allah wanda muka kafa kuma mun ne gwamnati ba inspector general of police yana ba mu haɗin kai don mu tabbatar an samu zaman lafiya kasan nan saboda haka nake maka a ya kamata ya san gaskiyan abin da ke tafiya a cikin wannan ke a lokacin ne na fito wayannan bayanai din kuma har na je na dauko shi wannan Adamu Lautse din wanda nake ce maka shine yayi wayannan da suke magana a radio kuma shi ma har yanzu wayannan da ake rike da su na dauko shi na kawo shi har ga Bambala Ibrahim a nan ofishin IG nake to ga wan wa'annan yaran da suke magana a rediyo saboda haka maganganun da na gaya maka ina so ka sake ji daga bakinsa ko da akwai message da nayi magana kuma ya ma Bala Ibrahim bayani Bala Ibrahim da ya gamsu shine yake muka shirya nake to ni zan je rubuta takarda a madadin wa'annan mutane tun daga abinda wansa da ke da ni suka muka ce za mu yi saboda a ga abinda za a iya yi kuma kamar yadda nake faɗa ba lallai ne muka ce wai a sake waɗannan mutane ko ba su da laifi ba, abin da muke cewa a ɗauko su daga inda suke a kasar Anyamurai inda ba za a iya musu hukunci ba, kuma don haka din ne dama ina ganin yasa a kawo su Abuja a kasar Jibouti, a dawo da su Abuja a musu hukunci in kuma ba zai yiwu ba kamar yadda muka sani ya fiki da don ba wasu shaidu a cikin Anyamurai da suke gan su ko a cikin aikata wani laifi, to muka ce a sake.
To da wannan ne zamu kawo ƙarshen shirin. Za kuma mu jira har sai ofishin babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya kammala bincikensa, sannan za mu dawo mu sanar da ku yadda ta kaya. Yanzu amarjin Nasiru Adamu Alhikaya, Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.